بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله تعالى بيسر من هدوء أن مسلاتي نقل لدن شيء أبن من كل وجهة جغاوة أن مريتي نتلاتة بقوي قوة رمضان شكرة أربعين دبقوي فلسافي هجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من شين أشرين دبقوي قوة بيو shekara ta 2026 lissafin miladiya zaman mu na hudu a karatun mu cikin suratu al-ma'ida a yadda muke bi na tafsirin a malam Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Jiya mun karanta wannan aya da malam ya karanta kuma mun dunkulallen bayani na me ake nufi da lafuzzan wannan aya ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'airallah, ya ku waɗanda suka yi imani abubuwan da shari'a ke girmamawa ta ɓangaren musamman abubuwan ibada da wurare, to kar ku warware alfarmarsu, kar ku keta alfarmarsu, kar ku halatta abin da aka haramta muku dangane da su. Haka nan kuma watanni masu alfarma, wala shahru al-haram, anan ya kawo ash-shahru al-haram ya ambace shi mufradan guda ɗaya singular ko, amma jinsi ake nufi. Yawwa, in ku a jinsi ake nufi, to ana nufin duk watanni guda hudu waɗanda suke wato masu alfarma tsararru, wanda muka ambata jiya kamar yadda yake a hadithin al-Imam al-Bukhari da ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na ambatan waɗannan watanni guda hudu da Dhulqa'ada da Dhulhijja da kuma al-Muharram da kuma Rajab. Waɗannan su ne al-ashhur al-hurum da Allah ta'ala ya yi ishara zuwa gare su a suratu Tauba, cewa tun da ya halicci sammai da ƙasa, ranar da ya halicci sammai da ƙasa, haka suke a cikin littafin Allah. Littafin Allah ana nufin Lauhul Mahfuz. Yawwa, haka suke sunansu yana nan, an ambace su fi Lauhul Mahfuz. To kuma banda Ramadan ba wanda aka ambace shi da sunansa a cikin waɗannan watanni nama guda goma sha biyu baki ɗaya da Allah ta'ala ya halitta. su ko dinnan guda hudu da ma ba ambace su ba sai a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam to duk waɗannan suna da daraja suna da girma suna da matsayi don haka kar a keta alfarmar su walal hadiya ko hadaya da aka ayyana cewa wannan hadaya ce an koro ta zuwa Makka akan hanya ta aikin haji kuma aka taho da wannan hadaya to kada a taba ta kada a keta mata alfarma kada kuma a hana ta isa Makka yawa kada a hana ta isa Makka ko ta hanyar a yanka ta a cinye ko kuma ta hanyar sata da makamancinsu wal qala'id da kuma rataye da ake ratayewa a jikin dabba alamar cewa ta fakirai ce akan samu ya wani kyalle a rataya kuma sai a daura takalmi tsoho lalatacce a jiki don nuna alamar cewa wannan abin da za a je a yanka na fakirai ne wannan sun saba yin wannan tun a jahiliya to kar a taba wannan dabba ita ma a kyale ta wala amin albayt hakanan waɗanda suka taho domin suna da nufin zuwa ɗakin Allah amin ana nufin qasidin masu nufin su isa ɗakin Allah wani ɗaki mai alfarma yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana suna masu neman falala daga wurin ubangijinsu da kuma yardar ubangiji to kada a taba su suma kar a gitta musu da wata fitina ko hana su ko sata ko fashi da makami ko makamancin wannan wa idan halaltu to in kuka warware daga ihramin je mun faɗi abun a matsayin umuman yato amma malamai sun tattauna wannan abu akan cewa abinda ake nufi da tahalluli at-tahallulul asghar at-tahallulul asghar fi idan mutum ya dauko misali tamattu'i zai kunga idan yayi umara ai zai aski go yawa to wannan shi ma tahalluli ne ba sai ya shiga na aikin haji ko kuma abin da ya sai ran goma ga wata ba haka nan in ya dauko hajjin ne kawai to ran da yayi in yayi jifa ran goma ga wata ai kun ga yayi me daga yayi jifa din nan ko yayi aski to yayi at-tahallul al-asghar to wannan ma ya halatta masa zai iya farauta ba sai yayi tawaful ifada yayi tahalluli babba ba ai kun san dai yadda abin yake wanda yayi aikin haji ya sani idan mutum ya dauko niyyarsa ta aikin haji ran 8 ga wata daga Makka to yana cikin ihrami yana cikin ihramin sa har ya bar Mina in ya bar Makka ya tafi Mina ya kwana a Mina in ya kwana a Mina da safe da hantsi kuma a tafi Arfa daga filin Arfa a taho Muzdalifa daga Muzdalifa da safe a taho Mina sai a yi jifa a Aljamratul Kubra ko Jamratul Aqaba a tsallake Aljamra Al-Sughra a tsallake Al-Wusta ranar goma ga wata ba za a jefe su ba sai a jefe Jamra ta ƙarshe ita sai Al-Kubra to mutum yayi wannan ko yayi aski ko yayi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa hudu da za a yi a ranar nan to yayi tahalluli mene karamin tahalluli in kuma ya tafi Makka har yayi tawafi na ifada wanda shine tawafin rukuni tawafin ziyara to in yayi wannan kuma ya fita daga mene ihrami gaba ɗaya yayi at-tahallul al-akbar to wannan wa idza halaltum fastadu din ana ishara ne zuwa ga at-tahallul al-asghar koda ba akai an yi al-akbar ba to za a iya farauta an gane abun wala yajrimannakum shana'anu qawmin kada gabar da take tsakaninku da rashin shiri da ke tsakaninku da adawa da take tsakaninku da ku take zuciyarku dangane da wasu mutane an saddukum anil masjidil haram saboda sun kange ku daga dakin Allah an ta'tadu to kada waccan adawar ta dauke ku ku yi musu tsallake iyaka ku ketare iyaka ku aikata abin da bai dace ba wajen ramuku ko makamancin wannan ko nan gaba ma in sun kare ku sun hana ku shiga dakin Ka'aba shi ma duka dai kar ku yi ta'adda nan ba ana ishara zuwa ga iya abin da ya faru a baya na hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yin umara da sauransu ba iya shi ba da shi din da wanda ba shi ba koda nan gaba in kuna jin zafi kafirai sun hana ku shiga dakin Ka'aba to kada wannan abun ya sa ku dauki wani abu a zuciya yadda za ku wuce iyaka wajen ramukan abin da suka yi muku wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa ku hada kai ku taimaki juna akan aikin da'a da kuma duk abin da zai sanya ku tsoron Allah da kusantar Ubangiji da bin dokokinsa wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan kar ku bada gudunmuwa da haɗin kai da taimako tsakaninku da juna wajen saban Allah da aikin zunubi da kuma keta haddi sai duk wanda ya nemi haɗin kanka akan ayi aikin alheri to kai kar ka bada gudunmuwa ga wani mummunan aiki da wani zai aikata amma in kyakkyawa zai yi ka taimaka masa kar ka taimaka masa akan harkar shirka kar ka taimaka ma wani da bashi gudunmuwa da taimako akan abin da ya shafi bautar wani wanda ba Allah ba shine dai shirka ko tsafe-tsafe da zuwa gun malaman ƙarya da ake kira malamai alhali bokaye ne yau ko wata mata saboda raba aure ko wani mai neman mulki ko kuɗi zuwa wurin irin waɗannan abubuwan abu ne da yake cire mutum imanin sa ya zama ba musulmi ba ko yana sallah Allah ba zai karɓi sallar sa ba ya kafirta ya bar hanyar Allah domin sihiri da zuwa gun bokaye kafirci ba ta saukan ko karamin laifi ba ne ana fahimtar abu yau duk yadda kake san dan adam kar ka taimake shi akan wannan hanyar soyayyar ka ga Allah da tsayuwar ka gaban Ubangiji ita ce gaba Allah ta'ala ya mana nasi a cikin Alkur'ani cewa sihiri da masu koyan sihiri ma kafirai ne kuma aikin da suke kafirci ne kafirci ba karami irin suriya ba a kafirci na fita daga addinin musulunci Allah ya tsare mu to duk wanda zai nemi taimakonka ku haɗa kai ku yi wani abu irin wannan to kar ka yi hakanan abin da za a yi a cuci mutane a yi zalunci to kar ka shiga ciki kar ka taimaka wa kowaye wanda yake azzalimi zai zalunci al'umma ta kowace hanya kar a haɗa baki da kai yin abin da ba daidai ba la'alla kana ganin kamar kana tare da mai yin wannan aiki tuntuni ko zai ji haushi in baka taimaka masa ba to abin da ya wajaba a kanka shine ka tuno tsayuwar ka gaban Ubangiji ranar da wancan ba zai ma komai ba ba zai iya tare ma komai ba ba zai iya hana ai maka wani abu ba amma za ka tsaya gaban Ubangiji kai ne ka je kai kaza ranar da ba za ka yi ƙarya ba ranar za a rufe bakinka hannu ya ba da shaida kafa ta ba da shaida duk abin da ka aikata kai za ka ba da shaida da kanka ba da baki ba da gaɓoɓin jikinka kuma a lokacin shi wanda ka taimaka masa yana can yana fama da kansa ko an riga an zo kansa an gama da shi ya wuce ko kuma bayan an gama da kai za a zo kansa za ka babu tsira babu wani wuri da za ka je in dai kana son kanka da alheri to a duniya ka zama taimakon da za ka yi ko taimake keniya da za ka yi da wani to akan albirri wa taqwa ne ba akan al'ithmi wal udwan wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin uquba يقول تعالى مان عبد الرحمن بن ناصر يتي الله تعالى ينا سوى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله يقول أن اسكباد دسكيا كركو والولي كركو حلتا أبند الله يحرم تامكو كدكمكو كيت الفرمر أبند الله يدو كيش درجة سن شعائر الله ألم من الدين الله وسمع المسنة شعى العبادات الكبرى إبادو زي من يا سوء كنفي حجي ko da azumi da sauransu da kuma wuraren da ake waɗannan ayyukan ibada ay muharramatihi abubuwan da suke Allah ya haramta su ya ba su alfarma allati amarakum bi ta'zimiha waɗanda Allah ya umarce ku ku girmama su wa adami fi'liha kuma kar ku aikata su saboda zaman su haramu yawa fannahyu wannan hani yashmalu النهي عن فعلها يا شافي هني أكن أيك تودن أبوه إن أبن أك حرمت والنهي عن اعتقاد هلها لكم هني كرك زوج يرك تودلتي حلمتي من أكن جو كرك أودلتي توا حلني فين ما أنا أحللها فين لا تهلو جو فنن أيكته karka aikata abin da zai keta alfarmar wannan abu ko karka aikata abin da aka haramta maka fannahyu yashmalu annahya an fi'liha wan nahya an i'tiqadi hilliha fa huwa yashmalu annahya an fi'li alqabih daka an hanaka wannan hani ya kunshi hani ne dangane da wani mummunan abu karka aikata wani mummunan aiki wa an i'tiqadihi hakanan kada ka kudurci halartin yin sa a zuci mun yi magana wannan ko jiya cewa akwai bambanci tsakanin in an ce abu kaza haramun ne da aikatawar da kuma kudurci halacci suna da bambanci wajen girma a matsayin su na laifi in ka aikata abin da aka haramta maka to kana da zunubin ka saba wa Allah ka aikata kabira min kaba'irud dhunubi an gane amma in ka kudirci halaccin sa to wannan kamar ka kayyata Allah da yace haramun wannan yafi girma shi wannan nabiyun kafirci ne da zai sa mutum ya fita daga addinin musulunci ma ulima min addini بالضرورة حرمته ذو أبنى أشر أنشي تيلس بعدما أجاهلشي حرمتن سأشر أنشي تو إذا متم يتي حللني تو يادما يا كافرت أنغاني كمان متم يتي الزنا حللتي دوان دي حلقت زنا يا كافرت يادما با مسلم دوان دي دي ساتا حللني كما يا كافرت يادما ba musulmi ba an gane da duk abin da aka san shi haramun ne Allah ya haramta shi to halatta shi kafirci Allah ya tsare aikatawa kuwa ba kafirci bane yawa aikata mummunan laifi ne wanda mutum yana in ya mutu bai tuba ba to yana karkashin mashi'ar Allah in Allah ya ga dama ya yafe masa gobe kiyama in Allah ya ga dama ya azabtar da shi ya azabtar da shi gurgudun laifin nasa sannan kuma a fidda shi saboda imanin da yake da shi tunda ba kafiri bane shi sai kuma ya dawwama a aljanna saboda imanin sa Allah ya gafarta mana ba yace wa yadkhulu fi dalika haka ne ko yawa annahyu an muharramatil ihram yawa shine mahduratil ihram abubuwan da aka haramta in mutum ya shiga ihrami to duk sun shiga cikin nan shi kar a halatta su kar a aikata su wa muharramatil haram da kuma abubuwan da ba a yin su a cikin harami yawa yanke da sare bishiyar da ta tsiro daga asalin kanta banda bishiyar da aka dasa ta kin gani bishiyar da take ta asali ce a wuri take tintini yawa ko ta tsohuwar amiya tsohuwar kuka tsohuwar kaza da kaza dai daga cikin dadadin bishiyoyi da suka fito da kansu to an hana a yanke su ma bishiyoyi da aka dafa dan adangali irin fulawoyi wannan ya halatta a yi musu gyara a aske su a gyara ko da a cikin garin makani an fahimci wannan amma bishiya ta asali da ta fito da kanta ba wadda aka dasa ba dan ado to waɗannan ko su an hana saboda Allah ne tsiro da abinsa ka bar masa kayansa a garinsa shine ma'ana ka girmama makka kar ka taɓa duk abin da ka gani abinda aka ce ko tsuntuwa in ka gani ka bar kaya ka bar mai shi zai zagayo da kansa ya ɗauka tsuntuwa eh ka ga wani abu to ka tsallake kawai ka bar shi mai shi zai dawo shi yasa za ka ga ana barin abubuwa ba tare da wani mai gadi ba wani lokaci duk da zamanin mutane sun cancanza sosai ba komai ake bari ba tunda wani sata ma fa ya zo bizan ma da aka yi masa don yin sata ya zo ka goko ya zai bar tuntuwa ka bar masa tuntuwa kyauta ka bar masa Allah ya kyauta waɗannan abubuwa dai abinda yake nuna maka shine girman garin kai ka san daban wannan garin daban yake da garinku don haka abinda kake na halaye da abubuwa marasa kyau a garinku to in ka zo wannan wurin karfe tunda wuri ne da Allah ta'ala ya ce wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min adhabin alim wanda yake nufin wani abu na ilhadi kawai za mu ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi to ballantana wanda ya aikata nufi nufi kawai ka ce zan je maka in yi kaza na tsiya to kawai sai an ɗanɗana ma azaba da wannan niyyar ko baka je ba don haka wurin daban ba wuri ne da mutum zai saki jikinsa ya aikata duk abin da yake so ba Allah ta'ala ya kyauta shi yasa dole ne duk abin da za a yi na ƙoƙarin haɗin kai na tsaftace wannan wuri daga dukkan abin da ba daidai ba idan mutum yana da dama ko Allah ya ba shi iko wajen shugabanci da sauransu to duk abin da zai ba da dama a tsare wannan wuri ya ci gaba da zama tsirarre to lallai wajibinsa ne ya aikata yawa kuma ba wani abu ne za ka zo kana zagin shugabannin wurin dan me suke matsawa mutane dan me suka yi kaza dan me suka yi kaza a sun san girman wurin da yake hannunsu zaka ba zaka zo ka kawo musu shegantaku iri-iri ka ce zaka aikata ka ce kana da yanci kai abu kaza kai abu kaza kuma ba za a kama ka ba wannan ba daidai ba ne yawa ka duba girman wurin kai a matsayinka na musulmi kar ka ce a yi mutane da yawa ma suna yi ko wani yana yi kai kadai za a tambaye ka gobe kiyama me yasa kai go to kar ka jefa kanka Allah ta'ala zai tsare mu duk dai nan san kun fahimci waɗannan abubuwa sai ce wala sha yau yace wa yadkhulu fi zalika daga cikin abin da zai shiga cikin wannan abin da aka umarni a kiyaye kuma kar a warware kar a wato zubda darajar sha'airullah cikin su yace yadkhulu fi zalika ma nassa alayhi bi qawlihi abinda Allah ta'ala yayi nassi a kansa da yace wala shahrul haram yawa ko watanni masu alfarma kamar na ambata wannan jinsi ne ko alifun da lamun da aka sa ta jinsi ne in ko aka faɗi lafazi mufradi aka sa masa alifun da alifun da lamun da take nuna jinsi to duk abinda ya siffantu da wannan siffar ya shiga ciki yawa ba wani guda ɗaya ake nufi ba watannin haji kawai ba watan haji ake nufi duk da watan haji ma ba ɗaya ba ne ko yawa watannin haji ba ɗaya ba ne to sai shi wani sha'arar haram ai la tantahi kuhu bil qitali fihi wannan duk watan da aka ce wata ne mai alfarma to kar ku keta haddinsa shine intihaki ka zubda mutuncin abu da hali marar kyau alfarma da yake wurin ka ceta alfarmar wurin bil qitali fihi ko ta hanyar yin yaƙi a wurin wa ghairihi da wani abu da ba ma yaƙi ba min anwa'i zulmi na nau'o'in zalunci كما قال تعالى كما يدعى الله تعالى يتي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الله تعالى يتي للي للسافر وتني عند الله أولين الله 12 شهرا وتني قوم شابين نفس القرآن وتا وتا بدا قوم شابين نو في كتاب الله حكا يكي الاتفاق الله أنا نفع اللوه المحفوظ يوم خلق السماوات والأرض لا ندى الله يهل تسميد كسا حكا أكا بغا وتنيما بدا قوم شابين هو anda mana wata goma sha biyu kuma shine shekara daya mun san lissafin shekara mun san lissafin watanni yawa wata an hada shi da nan wata da ake nufi lissafin yawa shi kuma wata wanda yake sama halittar Allah da ake kira wata wanda muke kallon jaririn sa a farkon lissafin wata mu ce wata ya kama wannan shi kuma alqamar ake kiran sa ko yana karamin hilal ya cika albadr yawa to wannan halittar ita ce alamar wannan lissafi an gane yawa farkon fitowar sa a ce daya ga wata haka za a yi lissafi ran da ya kare zaka ga watan ya kare zaka wanda Allah ke nufi anan me yake nufi lissafin yake nufi yawa wannan lissafin wata daya biyu uku amma ita halittar watan to watan guda ɗaya ne kun gane yau ba watannin guda 12 bane ita halittar da take sama mai suna wata da jaririn wata da kuma wata kammalalle da muke gani da yake haske da muke kira farin wata to wannan guda ɗaya ne yau akwai halittu ne daban-daban da kuma taurari daban-daban amma lissafin sai wannan watan Muharram ne wannan watan menene ko safar ne wannan watan rabi'in al-awwal ko rabi'in al-akhir jumada al-ula jumada al-akhira rajab sha'ban sai kuma ramadan sai shawwal dhulqa'dati dhulhijjati kikenan watanni shekara sun kai to wannan menene lissafin yawa an hada shi da wannan luna month da shi ake lissafi wannan shine lissafin da aka sani shi yasa kun ga haka lissafin nan yake kafin masu wasu addinan su jirkita nasu addini addinin yahudanci haka suke amfani da wannan lunar calendar daga baya suna babil suka canza ko ana a hankali suka canza abin da suke amfani da shi ya koma wannan amma har yanzu akwai masu amfani da lunar calendar a cikin yahuda kiristoci da rumawa suka kwace musu addini suka sake fashinin dinsa yadda suke so suka fita su ma daga wannan lissafi na kalenda aka koma addinin rumawa masu bautawa taurari da halitta sama suka koma kuma wato lissafi da rana suka bar lissafi da wata amma asali akan wannan suke tunda kuma wannan zai ƙara ƙarfa abinda zai ƙara ƙarfafa mana wannan zance shine fadin Allah yawma khalaqas samawati wal ardh sabon abu bane ba zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da musulunci la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba shine yazo da wannan shari'ar ba a yawma khalaqas samawati wal ardh haka lissafin watanni yake guda 12 an fahimta yace minha arba'atun hurum a cikin su waɗannan watanni 12 akwai guda 4 hurum waɗanda suke masu alfarmani suna da daraja ba a yaki a cikin su sai Allah ce zalika ad-dinul qayyim wannan shine addini tsayayye mai kakke fala tadlimu fihin anfusakum dan haka kar ku zalunci kawunan ku fihin ai fi hadhihi al-ashhur al-12 a waɗannan wata abinnan al-ashur al-hurum al-arba'a waɗannan watanni guda 4 masu alfarma shine fi hinna dinnan kansu take komawa watanni guda nawa guda hudu masu alfarma a suratul tauba wannan mun yi magana dama ce to mallan yace wal jumhur min al ulama ala an al qital fi al ashhur al hurum mansukh to nan mallan zai shigo mana tattaunawa ne akan mas'ala fiqhiyya kuma mas'ala ce ta fiqhu shin wannan haramci na yin yaki a watannin nan guda hudu ku rike su da muharram ko in ce kafin muharram zulqa'da da kuma zulhijja da muharram sai rajab ko waɗannan watanni yin yaki a cikin su bi ma'ana ibtida'ul qital bi ma'ana ibtida'i al-qital faran yaki shi aka hana amma addaf'u ba da kariya ga addini da kuma rayuwar musulmi in kafirai suka kawo hari ba za ku kwanta ku ce muna cikin al-ashhurul hurum ba sai a zabura sai a yaki an gane yawa a fare shi a wannan watannin shi aka hana haka nan yakin da ake cikinsa kafin watan ya zo ci gaba da shi shi ma ba a keta wannan ifarmar ba wanda an riga an fara ne da haka ibtida'in sabo shi ne malamai suka yi magana to wannan hukuncin yana nan har yanzu ko kuwa an shafe shi an gane? Jumhurin malamai da yawa daga cikin malamai wanda in an ce jumhuri ba wata kungiya ba ce a cikin adadin fuqaha'un ne in misali daga cikin abin da aka saba na al-a'immatul arba'a ko mazahibuhum da mazhabubinsu idan suka saba a wata mas'ala ya zama an samu rinjaye to wannan rinjayen su ake cewa jumhur an gane? Yau jumhur ake cewa ba jamhur ba al-jumhur to wannan rinjaye misali a ce tsakanin mazhabar Abu Hanifa da Maliku da Shafi'i da Ahmad bin Hanbal misali muke bayarwa idan mazhaba uku ra'ayinsu ɗaya to sai a ce jumhuri sai ya zama ɗayan ya fita daban an gane? Yawansu kuma wannan irin wannan hali ambatansa za a yi amma akan samu situation ɗinda sun haɗu da al'a'immatul arba ɗin da wasu al'a'imma ɗin ba waɗannan al'arba to shi ma nan sai a duba waɗanne ne suka fi yawa to sai a kira su jumhur don haka ba wata ƙungiya ba ce amma a wannan matsalar kowace matsala shi wannan jamhara ɗin ko itibarin wanne ne suka fi yawa su waye jumhur ɗin ya ikhtalif min mas'ala ila ukhra yawa yana bambanta ne daga mas'ala zuwa wata mas'ala kun fahimci zancen nan yawa ɗaliban ilimi za ka ga da yawa wasu sukan kuskure fahimtar wannan abin sai su ɗauka wata jama'a ce ko a cikin salaf amma gabata sunansu jumhur ba wasu ajiyayyu ba ne in ka gansu sunansu jumhur a kowace mas'ala in aka saba sai a duba adadin waɗanda suka saba wasu kaɗan ne suka saba da yawa sai a ce to da yawan nan su ne jumhur shi kenan abin da ake kun gane yanzu ita wal jumhur min al ulama ala an al qital fi al ashhur al hurum mansukh da yawa daga malamai sun tafi cewa an shafe wannan hukunci yawa an shafe cewa idan yaki ya taso za a yi shi ko da a watannin nan ne guda hudu to ya halatta a yi wancan hukuncin an shafe shi me ya shafe shi shine faɗin Allah ta'ala بقوله تعالى لفضي سورة التوبة آية تبير فإذا انسلخ الأشهر الحرم إذا وأنه وتني الحرم سكوشه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم توكو كشي كافري مشركي لإنه فساميس سيسكتي وأن الآية تاشافي وانتم حكمتي أنا فهمت؟ يو وغير ذلك من الأمومات da kuma wasu ayoyin ma ba wannan ba ko kuma wasu dalilai wanda umumat ne in an ce umumat abin nufi dalili ne in a general sense yana ya faɗi abun amma ba nassi bane a matsala an gane zai zama zahiri yawa zahiri ne kuma ba nassi bane a matsala cewa daga yau har duniya ta tashi an canza wannan hukunci ba nassi bane domin zai iya daukar a wannan shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci makka da yaki kuma aka farlanta aikin haji to in aka go wannan alkawari da aka yi to domin wannan lokacin da aka saukar da suratul tauba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki sayyidina Abubakar a je a karanta wannan ayoyi a Ka'aba cewa duk alkawarin da aka yi na yaki to yau an kawo ƙarshen sa ina mushrikai da aka yi alkawari da ku cewa babu yaki tsakaninku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an aje muku alkawari an fahimci abun yau a to kuma wannan abun daga wannan ne wannan shekarar aka faɗi cewa waɗannan watanni in suka wuce a yarjejeniyar yaƙi ita ma ta ƙare fala alla abin da ake nufi ishara zuwa ga waccan shekarar ba kawai har abada ba an gane to amma jumhurin malamai sun fahimci a cewa mansuhi in an ce me mansuhi ai kun san me naski ko yawwa kun gida kai kun ce eh me naski me a makaranta muke naski na wa ya jama da man nuna ko na bayan man nuna man ce naski me yake ne shafewa na'am ba yawwa a malamai da yake kalmar sokewa ko wannan ta kuce malamai suna cewa rafu rafu hukumin shar'iyyin ko yawwa sabitin bi khitabin shar'i bi khitabin mutarakhin anhu yawwa hukunci na shari'a wanda dama ya tabbata da khitabin shari'a khitabin shari'a ana nufin dalili na shari'a qur'anin aw sunnah hukuncin da ya tabbata da dalili na shari'a da aka yi magana da al'umma da shi to a ɗauke hukuncinsa wannan hukuncin a ɗauke aiki da shi da me da wani khitab ɗin khitab domin dama al-hukmu kana sabitan bil khitab ko farafuhu yajibu an yakuna bi khitabin akhar yawwa dama shari'a ce ta dora hukunci to babu mai ɗauke hukuncin sai wa sai shari'a to samun wani dalilin yayi wannan shi ake kira mene nasu yawwa shi ne dai muke kira shafewa kuma in ka ga dama ka faɗi wancan sokewar yau duk da matsala ce da ina ji yan shekaru da suka gabata mun taɓa zancen a kai da wannan matsala ce da agun malamai ba mai sauƙi ba ce ta karanta littafin usulul fiqh yau da maganganu na malamai a kai sannan ba matsala ce mai sauƙi a da nan kawai mutum ya ce ai wannan aya ta soke wannan kawai bi mujarrabin gani abin nan at-ta'arud wanda yake zahiri ne zahara laka anna hunaka ta'arudan kai ne abin ya bayyana gare ka cewa wannan aya ta saba wannan an fahimta da haka idan ba nassi aka samu cewa abu kaza da aka ce ku daina yi yanzu ku yi ku wannan nassi ne kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ko quburi ala fazuruha aga wannan nassi ne shi yasa kullun malamai suna tattauna matsalar nassi a kutubu usulul fiqh sukan kawo wannan a matsayin misali da dai wasu dalilan har yanzu da ayar suratul tauba ta maganar itali ko wannan fa in yakum minkum 20 sabiruna ko yau
ta suratul anfal ke ba ta tauba ba
yauwa
to suka waɗannan sun manyan misalan da aka kawo saboda nassi ne kuru-kuru cewa da an hana ku kaza ko an halitta muku kaza yanzu a ko kuma an tsananta muku a abu kaza to yanzu an sauƙaƙa muku fal ana khaffafa Allahu anku ko wa alima anna fikum da'af a yanzu Allah ya sauƙaƙe muku saboda ya san cewa akwai rauni tare da ku to kaga wannan nassi ne kuru-kuru cewa wannan an yi nassi an canza hukunci to duk inda ba nassin aka yi to ba abu ne mai sauki malami kawai ya bude baki ya ce wannan aya ta shafi hukuncin wannan aya akwai magana mai kyau da al-Imam Tabari a cikin tafsirin sa in ya kawo maganganu wasu sun ce wannan aya ta shafe wannan zai ce wala dalil alaihi to sau da yawa yana yawan fadi a ayoyi da yawa zai ce babu dalili akan haka zahiri shi yasa idan akwai damar da malamai a tafsirin alqur'ani za su fassara kowace aya ta yi aiki ba tare da bayanin cewa wannan aya ta saba wa wannan aya ba har kana kokarin ka ce a aje wannan wannan makkiya ce wannan madaniya don haka a aje aikin wannan a kuma wannan kar kai gaggawar wannan saboda hatsarinsa saboda ba kowa ke yi ba za ka kai kanka zuwa ga matakin ga Allah ya yi magana ka ce ta daina aiki ko ba haka ba ne to wannan abin kun ga ba mai sauki ba ne shi yasa iddi'a'in nassi yake buƙatar nassi alal aƙalla daga malamai in ma baka samu nassin Qur'ani kuru-kuru ko nassin hadisi akan hukunci kaza an ɗauke shi ba ya zama adadi mai yawa ne na malamai suka ko ijma'i ne cewa abu kaza an daina aiki da shi an koma kullum ne mun zo irin wannan mahalli mukan yi faɗakarwa da nasiha ga ɗaliban ilimi don Allah a daure a bari a tafasa kafin a ƙone ko a bari a tafasa kafin a ƙone a shiga waɗannan majalisun kai haƙuri ka kwantar da kanka ƙasa ba sai ka ɗago kanka ko a sani ba kai haƙuri ka je ka yi ta karatu ai ta karatu karatu yawa ne da shi yana da faɗi sosai duk wanda yake wata giggiwar ya gama sanin komai to a lokacin ya bayyana wa mutane rashin sanin su akwai bayin Allah da Allah ya hore musu kwanya nan da nan suna karanta abu sun rike yawa amma su ma sukan fada cikin yau da kullum ko ba haka bane haka lamarin ba na bugun kirji bane lamarin shine na kai abin da zaka bauta wa Allah daidai da shi yawa kuma ka sa mutane akan abin da ka sani na ilimi in kai kuskure aka tuna maka kuskure ka gode alhamdulillahi Allah ya saka da alheri sai kuma ka canza sai ka dawo abin da yake daidai shi ilimi ba a ƙaryarsa ba a ƙarya in baka sani ba duk wanda suka san shi sanin suna jin magana ka sun san baka sani ko yawa daka shi yasa nakan yi nasiha ga dalibai ko ba daliban ilimi ba wasu ba galibi ba daliban ilimi ba ne irin dai masu san malamai haka a Facebook ai ta yaba wa wane kai ai wane kaza da kaza da wannan abin da ake yi mara kyau farkon Ramadan ai ta sawa bana tafsirin wani malami za ka gani sai mutane su ta rubuta malamai haka ai wane yake so wane yake so duk ba shi da amfani da Allah jama'a ku fita daga wannan wallahi sawa malami gururi ya rika jin shi ya kai wani matsayin da babu wanda ya kai shi ko kuma ba wanda ya kai shi fahimta ko kaza ko kaza ko irin wannan hatsari ne gare shi haka a taimaki malamai da ɗaliban ilimi dan Allah a daina jefa su irin wannan ramu ku bar su bautar Allah suke yi duk wanda ya faɗi wani abu ya dangana wa Allah bayan ba daidai ba ne to shi za a tambaya ba kai da kake ziga shi cewa malami ne mai riƙe kaza ya haddace kaza ya haddace kaza zigarka la tuqaddimu wala tuakhir yawwa maganar ita ce shi ya dora wa kansa wannan nauyin cewa zai zauna gaban mutane ya gaya musu a madadin Allah Allah ya ce abu kaza ka daidai ne abu kaza ba daidai ba ne don haka tun da ya dora wa kansa wannan nauyin bar shi da abin da ya dauka wa kansa shi Allah zai tsere tambaya me yasa nan kace halal ne bayan haram me yasa nan kace haram ne bayan ku halal ne kaga kuwa ran kiyama mutum shi ya san kariyar da zai ba kansa amma yanzu abu ana daukar abun wani abun burgewa ne wannan yana da kyau da Allah da daliban ilimi da sauran ina ce sauran jama'a ina nufin masu sha'awar malamai da bin malamai da kuma sha'awar karatun su yawa waɗanda su ba daliban ilimin bane kawai dai zamani muke ciki tunda ana siyasa kuma jama'a kowa da wanda yake burge shi da kuma celebrities kowa da wanda ya zaba to sai muka dauko wannan abin shi ma muka shigar da shi cikin addini wannan abin ba daidai bane har kaga an samu wai abin nan musamman Facebook da suke zuga mutane wai followers followers har wani murna ake ma wai ka samu follower guda ka azuga ka ƙarya azuga ka zancen da baka shirya ba ko in an fada maka wannan sai a ce wai maza ka yi kokari ka ƙara followers da fitda wani sabon zancen da ba to in ba ka da abin da ka faɗa ba kaga sai kai ƙarya to dan haka don Allah waɗannan mutane su suna da maqsudin su na kirkirar waɗannan abubuwan eh suna da manufar su ta kirkirar waɗannan abubuwan dan su san duk inda muka dosa yi yau duk wanda yake bin me kake faɗa a Facebook to ya san duk aqidar ka shi yasa yanzu a wasu ƙasashe kar mu shiga wani zance dai a ƙasashe da yawa yanzu in ka je neman visa to abinda suke nema kawai email account dinka da kuma handle dinka na Facebook ko Twitter ko me shikenan abin da zaka faɗa kana ba da wannan ba ruwan su da ka cike form kaza ma ka cike form kaza kawai passport dinka sai a ga waɗancan sai su je su tabinka za su san ra'ayoyinka suwa kake suke burge ka waɗanne malamai kake abin nan da haka kai in dan ra'ayin da ba sa so ne ba dama ka boye musu saboda lokacin da baka san ana kallon ka ba ka bayyana ra'ayinka ka yi fada da wani ka zazzagi wani ka ci mutuncin sa ka faɗi kana goyon bayan malami kaza duk ra'ayi na kashe zuwa ne tare kake da shi ba dama ka boye da ka za a gano kai dan ta'adda ne duk ka faɗi waɗannan abin ko ka taɓa fatawa ko kana bibiyar malamai masu ra'ayi iri kaza iri kun gane wannan abu da haka ake wasu ƙasashen ba za ka shiga ba dama sai an bincika waɗannan da ka yi shi yasa ku kiyaye dan Allah kowa ya faɗi iya abin da ya san zai iya ba da kariya a kansa duniya da lahira kuma ba wajibi mene komai sai ka faɗa ka faɗi abin da zai yi amfani kun sa mun shiga wa'azi eh alhamdulillah abin da nake so in faɗa shine dan Allah daliban ilimi a zauna a ƙara karatu mas'alolin usulul fiqh nan ba magana ce ta in kaga dama ba at-ta'amulu ma'a an-nususi ash-shar'iyyati babban abu ne mu'amala da nassosin shari'a babban abu ne ga dalibin ilimi da malami to in ko za ka yi to dole ka koyi yaran malamai da yadda suke wannan mu'amala in baka sani ka tsaya a iya zahirin nassosi za ka yi ta hukunci a kan mutane to za ka aukar da kanka da al'umma cikin fitina ana fahimtar wani abu don Allah a tsaya a karatu kuma ka yi ƙoƙari ka sabar wa kanka duk wani ra'ayi da za ka ɗauka don Allah ka tsaya ka duba ka ga cewa wasu malamai sun riga ka ɗauki ra'ayin da wasu suka riga ka kun gane zance na? Yawwa kar ka riƙa ganin abun burgewa ne ka fito da wani abu da baka taɓa jinsa ba ka shiga ɗaki ka hana kanka bacci ka yi ta karance-karance ka ɗauko littattafai ka buɗe nan ka karanta ka gano wani abu baka taɓa jinsa ba sai ranar kana fitowa gun karatu ko sai ka feso shi cikin jahilai wani abun kuma zai iya kaiwa matsala zai iya tada hankali zai iya tada rikici ana da kalli ko shubuha yawa ya zama kana da alaka da ɗaliban ilimi ba matsala ba ce ka buga wa wani malami waya ko abokinka ma da kuka yi karatu tare ka san shi ya san ka ni ko ina karatu na gano kaza wai abin nan dama haka yake ce eh ai wani ma ai ya rubutu akan kaza ga littafi nan zan aiko maka cikin ka karu to amma mu kokarin mu burge din nan kowa sai ya je ya binciko abu ya zo ya fesa abun tafsiri ba tare da ya bi cewa zancen malamai bane to sai kaga nan da nan ana ƙara hargitsa al'umma in dai tafsiri ba iya ina nufin tafsirin bana Ramadan da sauransu ba duk da rusa nake nufi yawa mutum yana da darasi yana da kyau abinda kake tafiya akan ka din in bincike zaka yi mai kyau to kai bincike da yake research ne da za a iya dogaro da shi in kuma ba haka ba ka tsaya akan abin da wasu malaman suka ambata naji malam wani ya faɗi kaza malam wani ya faɗi kaza fatawar lajinar da'ima sun ce kaza fatawar malamai kaza na ƙasa kaza sun ce kaza yawa sai ka kawo sai ka shiru in wani ne da ya matsa sai ka faɗa masa abin da kai kake bautawa Allah da shi ka faɗi iya fahimtar ka sai ka ce na gina abin da na fahimta ne daga malam wani da ya ce kaza da kaza da kaza da kaza an gane ma ba ka ƙudurci ra'ayi wanda gobe za ka sake wani karatun da ya soke shi amma a yau din kuma har kai faɗa akan wannan ra'ayi har ka zagi mutane saboda ba su fahimci abin da ka fahimta ba wannan ba abin da yake fito da shi illa ba sai ya faɗa ba Allah kyauta to mu je sai ce wa ghayri dhalika min al-umumati allati fiha al-amr bi qitali al-kuffari mutlaqan suna kuma kawo wasu abin nan dalilan na shari'a wanda yake akwai irin wannan general umarnin a ciki cewa a yaki kafirai wal wa'id yanzu kun ga irin abin da wasu kristoci suke yi saboda ya da shubuhohi akan musulunci da sukan addinin musulunci suna bibiyar waɗannan ayoyi na cewa a yaki kafirai ko kashe kafirai sai su ɗauko su har sun haddace da lambobinsu suna karantar da mutane suna tsoratar da waɗanda ba musulmi ba to kun ga in kuka je area musulmi an umarce su su kashe ku to wannan abin nan traumatizing mutane da jefa musu firgici da tsoro saboda za su zo ƙasashen musulmi wannan ba daidai ba ne yawwa a matsayin mutum mai hankali ko da kana da kiyayya ga musulunci to karka yi musulunci ƙarya ka duba abin da malamin musulunci suka faɗa irin yadda in aka ɗauko bible ana faɗa sai ka ce ai ba a fassara daidai ba ko to haka shari'ar musulunci masu ilimin musulunci su suka sani yau a daina yin ƙarya a daina yin zalunci musulunci ba addinin kashe-kashe ba ne da addinin kashe-kashe ne da ba a samu musulmi waɗanda ba musulmin ba sun zauna a garuruwan waɗanda suke musulmi ko ba haka ba ne yawwa amma ga shi nan ba ku ga yanzu waɗanda suka zo daga kudancin Najeriya yadda suke prospering a business suna jin daɗin su hankali kwance suna karatu a jami'o'inmu shi ta har ya zama babu true federalism a any Nigerian university in ba a arewa ba ko ba haka bane haƙiƙanin ka je jami'a ka ga ƴan kowace jiha sai a arewa saboda saukin kan da muke da shi da musuluncin da ya karantar da mu tolerance din da ake cewa ba mu da shi the most tolerant mutane su ne musulmi amma yanzu da yake mun shigo season din yaƙin musulmi kullum ana gaya wa mutane cewa ana tsoratar da sauran masu addinai cewa musulunci shi ne ya kawo kaza da kaza je ka karanta history ka ga yadda musulunci shi ya bada saboda tolerance dinsa ya bada kariya da wurin zama ga Yahudawa Yahudawa da kansu suka rubuta cewa ba su samu lokacin da suka ji daɗin rayuwa ba da har suka rubuta littattafai cikin kwanciyar hankali irin a daular musulmi haka kiristoci ɗauko tarihin Salahuddin Ayyubi da makamantansu wanda bayan yayi yaƙi an kwace Baitul Maqdis kuma ya Yahudawa da kiristoci ce duk su zo su zauna amma kiristoci in suka samu dama aikin su kisa a kashe musulmi forward tarihin ba haka yake bai da kuke tsammani yawwa a koma da Allah ayi karatu kuma ayi adalci yawwa kuma har yanzu ba ma kira ba ma goyen bayan a tashi a farma wasu al'umma yawwa duk yadda abu ya lalace duk irin halin da ake da sauransu kuma alhamdulillah wannan shine abin da ya balancing equation din kasan nan take ci gaba da zaman lafiya wanda ba dan haka ba da yanzu duk an hargitse irin abubuwan da ake wa mutanenmu yanzu har satin da ya wuce Port Harcourt ne da ina ne da ina ne duk muna da labari amun sani amma da san tashin hankalin ake a wannan darussan sai a zo a ce to jama'a ku tashi sai a fita to kuma muka tashi mu za mu yi wa kanmu hasara je a kashe dukiyoyin al'umma wanda bai ji ba bai gani ba kuma a cikin mu akwai marasa tarbiya akwai barayi akwai waye sai amfani da wannan dama kuma su je su nasu ma ta'adi haka wannan abun ba abin da ake halatta shi bane an fahimci abu yawa mob action da ya faru na kisan irin su wanda suka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wuri wuri wannan mob action ne irin yadda su suke aikata haka a kudancin Najeriya an sun kama barawo daga an je ole kawai barawo to shikenan ba rayuwar sa ta kare sai an nada masa taya wannan shine mob action the same thing shine abin da yake faruwa in sun in mutun ya kasa hakuri yazo a cikin musulmi ya zagi abin da yafi komai da daraja a gurin su ai ba kowa zai iya hakuri da wannan ba a rubuce yake a shari'ar cewa a rika yin haka babu wanda ya bada umarni kuma a lokacin da aka yi irin wannan za ku ga shugabanni suna fitowa ba wai tsoro bane sarki musulmi mai alfarma ya fito ya ce wannan ba karantarwar addini bane kuma da gaskiya yake gaskiya ne ba dan ka ji abu wani ya zagi annabi shikenan kawai sai ka je ka dauko makami ka shishi a'a ana kai shi gun hukuma ne ana kai shi gun hukuma ne ko da hukumar ba ce hukuncin ba alal aqalla ta dau mataki ta ce masa kar ya kara wannan abu kuma a daina ko a canza bai tashi daga garin ko makamancin waɗannan ayi abin da yake maslaha ne amma a zo a ce an rubuta report an kai cewa jihohin da suke shari'a din nan sai an dakatar da su saboda su ne suka ce ayi wannan abin da haka za a daina dokar wanda ya ridda a kashe shi da makamantan waɗannan abubuwan wani dama can su abin da suke so a kai gare shi kuma sun san ƙarya suke to amma an yi waɗannan abubuwan duk a tarihi idan Allah ta'ala ya rubuta a zamaninmu ne irin wannan abin zai faru Allah ya jarrabe mu to ba matsala ba ce kamar yadda kuke cewa so be it ba abin da za a yi ko ka ce a fasa musulunci ko a fasa wani abu ba abin da za a fasa an gane? Yawwa ka mutu a kan hanyar musulunci ya fi ma sauki kuma shi ne daidai da ka je ka mutu a kan wani abu don Allah ‘yan uwa musulmi ku riƙi musuluncin nan da gaske kar ku wasa da shi tare da cewa kar ku zalunci kowa kar ku zalunci kowa ba karantar wani musulunci ba ce kai zalunci ko ka zuga mutane a ta'addanci ba a yarda da ta'addanci ba kowa ya sani muna yakar wannan harkar ta boko haram da ta'addanci da bandits da meye kullum ba mu ba addu'a ake ba Allah ya lalata lamarinsu Allah ya ɗauke tasirinsu da kisa kuma su waye mafi girman victims ɗin wannan abin ku ne an shiga masallaci an sa bomb ko a cikin charger a cikin abin nan power bank a cikin menene duk an kawo mutane an fasa masallatai an kashe dan adam yau 50 gobe 30 dukiya ta kare mutumin da zai je aiki ya samo abin da za a ci a gida an kashe shi an bar mata da yara an dauke su an kai abin nan bayan gari a cikin tambol shekara 10 suna cikin irin wannan rayuwa su wane ne victims din wannan rayuwa mu ne to amma an je an kai kara cewa mu ne muke kashe waɗanda ba masu addini ba wannan kuma zalunci ne da insha Allah ta'ala Allah ba zai zalunci musulmi a kansa ba bi iznillah ta'ala ko me aka yi tarihi zai zo ya wanke kuma dama musulunci ya saba shiga irin wannan abin yau fada nan an kashe musulmi gobe an kashe musulmi jibi an kashe musulmi za a tsaya wata rana kuma kowa zai mutu babu wani dan adam da zai zauna a wannan duniya ko kirista ko hindu mai tsananin kiyayya ga addinin musulunci ko ga yahudi mai son ya kashe jinin musulmi duka wallahi ba wanda zai zauna a duniyan za su bar duniya irin yadda jakin gidansu ya mutu da karensu ya mutu aladansu ya mutu to haka za su faɗi za su mutu haka babu wanda zai zo ya zauna a duniya har yi tsammanin cewa ta sace ita kadai a shi kadai tattalin arziki nasa ne minerals ya kwashi kaza ya kwashi kaza duk za a zo a kai kuma wannan shine ke kwantar mana da hankali mu musulmi yawa wannan tuna ranar da za a yi maganin zaluncin masu zalunci shine babban abin da ke kwantar da hankalin musu amma inda irin tunanin su ne na su ba su san komai ba sai duniya ai da duk sai mu fadi mu mutu saboda tsabar tsoro amma mun yadda da rana za ta zo Allah ta'ala zai hukunci akan duk wanda ya zalunci wani kuma Allah zai sa mutane kowa ya dauki sakamakon aikin da ya aikata wanda ya bauta wa Allah da tauhidi yayi imani da manzanni ya bi su ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen wannan zamani kuma ya mutu akan haka zai shiga aljanna wanda ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk ƙarfin mulkin sa a duniya zai mutu zai je ga Allah kuma Allah zai kona shi an fahimci wannan abu wannan shine abun kwantar da hankali haka kar a damu amma dai wannan baya hana mai ta'addu'a eh mai ta'addu'a mu roki Allah ta'ala kintsa-kintsan da aka yi dan azalinci wanda bai ji ba bai gani ba muna roƙon Allah ya bata wannan kintsa-kintse Allah ya mai da sharrin su kansu Allah ya hana su cutar da musulunci da musulmi mallan ya daga hannu ya ce lokaci ya tintini amma mu ina ne kamata mu tsaya yace wal wa'id fi taqalluf an qitalihim mutlaqan da kuma narkon azaba da aka yi alƙawarinsa ga kin fita a yaƙe su wannan nassoshin duk jumhurul malamai sun kafa hujja da su akan cewa a ce an soke wannan dakatar da yaƙi a watanni masu alfarma wa bi anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qatala ahla at-ta'if haka nan kuma sun kafa hujja da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi mutanen ta'if ya yaƙe su fi zilqa'dati a watan zilqa'da kun ga zilqa'da kuma yana cikin watanni masu alfarma yawwa don haka sai suka ce wannan alama ce ko dalili ne cewa an soke wancan hukunci wa huwa min al-ashhurul hurum kuma yana da cikin watanni masu alfarma don haka ashe an soke wannan hukunci in ji jumhurul malamai sauran zancen za mu ji shi gobe in Allah ta'ala ya sa muna da rai mu karasa abinda wasu malaman suka ambata akan wannan mas'ala din insha Allah ta'ala أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظني وإياكم وأن يحفظ الإسلام والمسلمين أينما كانوا وأن يرفع درجة المسلمين وأن يرفع قدرهم وأن يتقبل منا الأعمال الصالحة وأن يرزقنا علما نافعا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك